bad girl, show me some bad things. Your mommy's not American,
direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsin yau Lahadi 1 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jagoranci zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kirkiren kare cikin gida jiya Asabar. Da zumar kirkiro bangaren kirkiren tsaron cikin gida ta wajen hada hannu da masana'antun yammacin duniya saboda Ukraine ta iya kera makamanta da kanta. Kamfanonin kera makamai daga kasashe sama da 30 ne suka hallara inda suka tattauna kan yadda za a taimaka ma Ukraine ta iya kerawa tare kuma da gyara makamai a cikin gida duk da har-haren da Russia ke ta kai mata babu kakkautawa. A jawabin da yakan yi ta kafar bidiyo da dare, Zelensky ya kira zagaye na farko na taron tattaunawa kan bangaren kirkiren makaman abinda aka yi cikin matukar nasara game da batun abinda ya kira aiki a Ukraine kuma tare da Ukraine wajen kirkiro makamai da duk wani abu da ya zama dole na kare duk wata yantacciyar kasa, inji shi. Jama'iyyar Progressive Slovakia PS mai ra'ayin sassauci ce ke kan gaba a zaben majalisar dokokin kasar ta Slovakia jiya Asabar bisa ga kuri'ar jin ra'ayi da aka fara hadawa na waɗanda suka kada kuri'a, wanda hakan zuwa yanzu ya taka burki ma yunkurin tsohon Prime Minister mai tsananin ra'ayin gaba dai Robert Fico na sake maida jama'iyyar sa bisa gadon mulki. Bayan da ya alƙawarin kawo ƙarshen tura tallafin soji ma Ukraine mai makwabtaka da su, an ga alamar jama'iyyar PS za ta samu kashi 23.5 cikin 100 na ƙuri'un, a yayin da jama'iyyar Simiya SSD ta Sufiku wanda ya yi Prime Minister har sau uku za ta samu kashi 21.9 a ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ɗin wadda cibiyar Focus Agency ta tattara. Kamar yadda kafar talabijin ta TV Markiza ta nuna, ƙuri'ar jin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ta karo na biyu wadda cibiyar Media Agency ta kafar labarai ta RTVS ta shirya ta nuna jama'iyyar ta masu ra'ayin sassauci za ta samu kashi 19.9 cikin 100, inda ta zarce ta Sufiku mai kashi 19 cikin 100 a ƙasar mai jimlar mutane miliyan 5.5. Tokarfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani zama na ba sabon ba na ƙarshen mako, majalisar dattawan Amurka ta amince da wani ƙudurin doka na kashe kuɗi da daren jiya Asabar, inda ta tura ma shugaba Joe Biden don ya rattaba hannu a kai, wanda hakan ya kawar da batun tsaida harkokin gwamnati yayin da wa'adin ke gab da cika. Ƙudurin wanda aka amince da shi da ƙuri'u 88 aka sintara zai sa a samu kuɗin tafi da gwamnati har zuwa ranar 17 ga watan Nuwamba. Ya kunshi kuɗin samar da tallafi na dala biliyan 16 wanda Biden ya nema, amma bai kunshi kuɗin tallafin da za a baiwa Ukraine ba. Mun kauce ma tsaida harkokin gwamnati, a cewar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a wani bayani bayan ƙuri'ar, ya ƙara da cewa haɗin kan jam'iyyu wanda aka san majalisar dattawa da shi ya sake faruwa kuma Amurkawa za su samu su sarara. Da a ce ƙudurin bai samu amincewar majalisar dattawa da ta wakilai kuma shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kai zuwa tsakar daren jiya Asabar ba, da an rufe harkokin gwamnatin tarayyar Amurka. Mabiya addinin Sikh mazauna ƙasar Canada sun yaba ma Prime Minister Justin Trudeau saboda goyon bayan da ya nuna musu kan fargabar da suke da ita da kuma yin cas ma India ba tare da fargabar matakin da India za ta ɗauka ba da aka ce na da nasaba da kashe wani jagoran 'yan tawayen Sikh. Gwamnatin India daina ɗaukar Hardeep Singh Nijjar wanda ke da takardar zama ɗan Canada wanda aka kashe a watan Yuni a lardin British Columbia da ke Canada a matsayin ɗan ta'adda saboda fafutukar da yake yi ta kafa yantacciyar kasar Khalistan. Inda dai ta ce Sam ba ta da hannu a kashe Nijar da aka yi a wani wurin faka motoci na wata masujjadar Sikh da ke Surrey, British Columbia. To amma mabiya addinin Sikh a Canada ba su gamsu ba, kuma tsirarinsu da ke fafutukar kafa Khalistan na cikin fargaba. Rundunar sojin ruwan Senegal ta ce ta bankaɗo wasu kwale-kwalen katako biyu dauke da bakin haure 272 ranar Juma'a a nisar kilomita 100 daga Dakar, babban birnin ƙasar. Cikin fasinjojin har da yara 7 da mata 16 waɗanda aka mayar da su a wani sansanin sojin ruwa da ke birnin na Dakar, a cewar rundunar a wani bayani da ta saka a kafar intanet. Rundunar ta saka wani hoton kwale-kwalen su da ke sararin teku shaƙe da mutane, kuma ba tare da wani rufi ba. Dubban bakin haure ne dai kan ɗauka sadar yin tafiyar ɗaruruwan milamilai a teku daga Afirka zuwa Turai kowace shekara a fafutukar neman rufiyayyar makoma. An fi ratsa tekun a lokacin bazarar sama. A ƙarshe, an fara janye ruwa daga cikin birnin New York na nan Amurka jiya Asabar, bayan da birnin ya yi caɓal-caɓal da ruwa. Ɗaya daga cikin kwararowar ruwa mafi tsanani a birnin cikin gomman shekaru, inda mazauna birnin ke ta yashe ɗakunan ƙasa, aka kuma shiga zirga-zirga kan tituna da hanyoyin dogo da kuma tasoshin jiragen sama waɗanda aka rufe su saboda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ranar Juma'a ɗin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da manyan baki kan mukamman minista da aka ba mata tara a wannan ƙasa ta mu Najeriya. A wannan zauren ina tare da Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim, wacce akan bayananta za mu tashi a yau. Hajiya Bilkisu, bismillah.
Kasure naki, ba su san irin ke kuma
ba su harkan tsaro ma yafi shafan mata ma. Yawancin kika je sansanin ƴan gudun hijiran nan, ai mata za ki fi gani da ƴaƴansu gaba ɗaya.
Eh to, kina maganan ma sansani, tunda ni na ɗaya na fito daga Gombe ne. Ai ni ne kuwa na sani, tunda mu mun gudu da ƙafa.
A jihar Yobe?
A Mubi.
Oh, Mubi jihar Adama.
Yawwa, lokacin da Boko Haram suka shigo mana suka kore mu, da kafafi aka yi ta gudu. To, kamar yadda kika faɗa, su ministocin za su auna su duba me ya kamata mu yi. Waɗannan mata ne abin tausayi ne, bari mu taimaka musu, ba wai kuɗi za a ɗauka a bayar ba ne.
A yi musu horo da za su dogara da kansu.
A yi su dogara da kansu, kuma su fahimci menene amfanin ilimi, me ya kamata mu yi, me ya kamata mu yi. Kin zo gaba, yanzu akwai mace za ki gani ba ta yi karatu ba, tana kokari yanda za a yi haɗanta su yi karatu su zama wani abu.
Su kulle kankara, a yau ta yi
tuwon sayarwa gobe ta yi. Wani ma na karfin sai kiga Allah ya taimake ta, tana da wani nasibi wanda ta mafi karfin wannan abubuwan ma da kike kirgawa. Ta mafi karfin wannan abubuwan, kar ma mu kai da nisa. Ai ni mace ce. Ko akwai abin da zaki duba wanda ta yi karatu boko da wanda
ba ta yi karatu ba
daban-daban, amma kuma ina wanda ta yi karatun tana zanne a ƙauye, ita ba ta wayar da kan ƴan uwanta din ba, tana zanne. Wanda kuma ba ta yi karatun ba, ta shiga birni, ta zo ta nemi abin yi, ta ɗan komin yaya, ta ɗan fahimci abin da ya kamata. A nan za ta taimaka wa ƴaƴanta ko za ta bar su karatu ba?
Ya kamata ta taimaka musu.
Za ta taimaka wa ƴaƴanta, ina wanda kuma suke zanne a ƙauye sun yi karatun ko amma kuma ba su da shi, ba su san ya za su yi ba. Ya ƴaƴan nasu za su kasance ba za su yi karatun ba.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Bari in zo gare ka Ali M. Ali. Na ga lokaci ya fara ɗaga mana hannu. Bari mu ji shawarar ka da waɗannan mata, shin za su riƙa zuwa karɓan umarni ne su ƙi yin aikin da aka keɓe musu ko yaya? Ka ba mu shawara.
Ni ina ganin a mafi akasari wani lokacin kuma wato su mata sun fi kosawa da 'yan uwansu mata.
To,
akwai gajen haƙuri. Za ki ga wani a zahiri ne, za ki ga wani lokacin da mace ta nemi shawara wajen 'yar uwarta mace, wanda ta tsallake ta koma ga namiji saboda wayansu dalilai da duk an fayyace su waɗansu da
kansu
akwai matsalar kishi da zargi mace tana gudun kar wata mace kamar da
dai haka madama ne ta faɗa
ta wannan to ni ina ganin a wannan na farko dai shi isa ilimi da kuma gogewa yake da tasiri wajen gudanar da ayyukan yau da gobe balle wanda ya shafi office ilimi aka ce shi na zaune bai ga gari ba shi kuma mai ilimi in kifi rijiya yake to jahilin kifi da ke fadama ya fi shi saboda zai zagaya ya ga ashe cewa rijiyar nan ɗan ƙaramin waje ne amma in kana fadama za ka zagaya ka ga ƙoramu da dama kuma sai ka ce ashe duniyar nan tana da faɗi saboda kuma a wannan tafiyar ne za ka ce tafiya mabuɗin ilimi za ki ga so da yawa mutane da dama a jamhuriya ta farko ba a manta ba shugabanninmu na arewa ai dukansu malaman makaranta ne na grade 2 da sardauna da prime minister
haka
ta fara fadewa dukansu ba wani mai digiri
haka ne
malaman makaranta ne grade 2 teachers amma saboda wato gogewansu har yanzu mutane suna nuni cewa ba a sami shugaba mai basira mai kaifin basira
irin sardauna
irin tafawa balewa mutane suna nuni da cewa lokacin da ya je amurka ya je ba da jawabi a United Nations majalisar ɗinkin duniya da ake masa kirari cewa muryar zinare ta afirka
tafawa
balewa ke nan ba sardauna to kin ga irin waɗannan za ka kasance in mutum na da ilimi amma ba gogewa to akwai matsala gwanda wanda yake da gogewar amma yana iya karatu da rubutu shine zai fi saukin lamari to haka yake ga mata dole ne ya kasance sun faɗaɗa tunaninsu kuma cewa duk wanda zai kawo shawara ta gari ba kan mace ta yi tsammanin yar uwarta mace za ta iya ba ta shawara ba kuma kada ta yi tsammanin cewa in ta ba ta shawara tana harin ko mai gidan
da
shi kuma wani lokacin ana yi wa mazaje ma zargin da babu shi gaskiyar magana ke
nan
amma mun san an ce shi kishi ga mata kumallo ne
kumallo
ne in yanzu sai ya zo to abu kuma na ƙarshe da zan ce waɗansu al'amura da kuɗi kokai wannan
ina ganin
kuka aka tattauna anan ya fi karfin ma'aikatar da take kula
da mata
abu ne mai faɗi kamar ilimin ƙamace wanda
sai an haɗa da abubuwan da yawa sai an haɗa da iyaye an haɗa da hukuma an haɗa da wane ne
da malumin da na zaure malumanmu na addini saboda ita ƙamace ka ba ta ilimi ka ba al'umma saɓanin ɗa namiji dan kuma kamar yadda kuka nuni nan a sansanin yan gudun hijira musamman yankunan nan da ake ta faman tashi zaune kamar na arewa maso gabas bi yawanci mata ne suka fi yawa saboda kuma mata da yara saboda me yadda Allah ya halitto mace da tausayi kuma sai ya ɗora mata wato kula da yaya yanzu ke ga yarinya a shekara 10 ta kula da yan uwanta guda
ta isa ma ta kula da gidansu gaba daya
amma namiji dan shekara 25 da kasa saboda haka Allah ya yi mace da wannan kaifin basirin yana zuwa kamar a turanci za ta yi da factory setting ne
haka haka aka yi mu
haka aka yi mata shi yasa dole a jinjina mata dole ne mata an san su ne wato ginshikin al'umma to dole sai an ba su kula ta musamman saboda suna da rauni dole ne a tausaya musu to kuma wannan tausayawa da ba su ilimin sai yayin haɗin gwiwa ba ga wato ma'aikatan da ke kula da ayyukan mata
ba kaɗai
bari ba wani abu ban dariya akwai a baya lokacin mulkin soja an taɓa kwamishinan ma'aikatan mata namiji
shi haka a wata jiha ma
wata jiha shi a lokacin soja ne sai gwamnan na mulkin soja a lokacin ya ce ai namiji ne ya fi sanin matsalolin mata shi wuce su kenan to kuma mutane suka ta magana cewa kusan haka
ɗin kuma an kusan yadda da shi
amma kamar yadda wannan ba yadda ita mace ita za fi sanin ciwon Shine muke ba lalle ne ga wannan ba.
Yawa to
da karshe ni ina ganin inda aka kiyaye waɗannan abai ba dai to zai zo mana da sauki dan din al'umma.
To bari zo wajen ki madam NAA dai lokaci ya kada mana hannu. Menene shawararki ne ga waɗannan mata da yanzu ake shirin ba su mukamai tunda mun yi korafi cewa an dade ana ba mata mukaman nan ba ma ganin shi a ƙasa.
Ni ina da sa na samu taimako a gun mata akwai lokacin da ban da gida. Mata da yawa sun taimake ni. Matashi
bata ganin suna tsoron kada ki musu korafi ne
sun yarda da ni amma na ga masalolin su don haka ne shawaran da zan ba su su bi mata da da sun yi mulki sun yi kuskure a jiya ne mai shawara kan gan wadansu ba su a koma maza sai su koma wanda sun yi mulki da sai wani matsala ne ka samu daga wurin zai taimaka to su bi kafafun wanda sun yi mulki ka su cewa ya nasu da su yanzu su digital ne wadannan analog ne kar su kuskura kuskure da wadannan sun yi kuma sun zo wurin su su faɗa musu gaskiya ba su ce wai to zai kawo min kuɗi kawo min kaza ba su yi in sun yi wannan zai taimaka mana duka kuma maza muna roke ku don Allah kar ku sa abinda ake ce banana peel ma mata ko an roke ku ko SA ne ko PA ne ko driver ne ko waye ne don Allah ku taimaka don inda Nigeria ya zama yanzu inda malam ya fata ya fada mata ne za su fito za su cire mu a cikin wannan matsalan da muke ciki.
To shikenan to da wannan bayani ko kina da abin kari ne Hajiya Doki su baki dan kara musu shawara ko na wani abu
a shawara mu dai
su tausaya kuma su san me suke ciki ba wai kawai an zo an hau kujeru an zanna shikenan an manta da mata ba matan nan su ne da wanda mun san sun yi kokari amma akwai matan da suka jajirce a siyasar nan kamar yanzu yanda wannan madam ta yi magana
madam ne
yauwa in jajircewa ne mace ce kamar namijin ita ma tana daga ciki ai ko ba haka ba tunda ungiya ce ta mata duk mutumin da ya tara mata ai kin san kuwa ba karamin jajirce bane
kwarai da gaske
don haka Allah ya ba su sa'a suna zan Allah ya ba su kujerun mulki su tausaya su taimaka su duba mata da yara da kuma halin da mata muke ciki yanzu duk wata yamace yanzu da na birni da na kauye da babba da yaro da tsoffi gabaki daya muna cikin wani yanayi wannan kowa ya sani kuma an dauke su har su tara an daura su akan wannan kujeru su nitsu da kyau su tausaya su taimaka su sa hankalin su rinka bincike kamar yanda wannan matan ta faɗa wani lokaci su nemi shawara mata ƴan uwansu sai su yi abin da ya kamata da kuma mata ƴan uwansu Allah ubangiji ya ba su sa'a akan kujerun nasu
To da waɗannan bayanai na Hajiya Bilkisu Ibrahim muka kawo ƙarshen wannan shiri tare da fatan an amfana da abubuwan da aka ji a shirin a madadin bakin namu Ali M Ali da Madam Enede da Hajiya Bilkisu Ibrahim sai kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu a makon gobe idan mai kowa ya kai mu domin jin wani sabon shirin mu huta lafiya.
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 15. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni. A yau muna unguwar Komkana a nan yawun da babban birnin Kamaru inda muka zo unguwar Makera kamar yadda kuka ga mutane suna aiki a nan haka za mu kuma tattauna da wannan bawan Allah. To malam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunanka?
Sunana Abubakar.
Abubakar. To malam Abubakar kai mutumin ina ne?
ni ainihin mutumin Garwa ne.
Mutumin Garwa, wato a arewacin Kamaru.
Cikin Garwa ne.
Masha Allah.
Mu ne ma a zango makeran mamu, iyayen makeran mamu.
Oh,
a yanzu haka ma mu ne muke sarautan iran Garwa ma.
Oh, Masha Allah. Sai kuma ga ka anan Yawundi kuma nan shi ma aikin iran haki.
Ake kira.
To ya ake ka tsinci kanka anan Yawundi.
To Allah ne kada ya kawo ni ta nan dai ni dai ban mani ma ba zan zo in dan jima ma a garin nan ba han so ma yi ni aiki a garin nan to na zo dai kawai haka nan kaman yawo ne yawon duniya kawai na zo na makale da Allah ya rabo na an sai na zauna nan
tun shekara nawa ke mun yanzu
kai yawo dai zai shekara wajen 31 nan
31
dun ka to bendu suna garin
kokani ali da 992 ke
mai
kun Allah sai kuma kana nan kana ci gaba da aiki
alhamdulillah na ta fama da
wannan sana'an me ya kusa daya
to dai abin da yanzu kam abin da muke anan kam kayan kiwon kaji
to
abin da kake kallon nan duka abin kiwon kaji ne muke amma musamman ta barko ka mota mun soma ne da tsira su buret da su murafe da su kaidewa da muka soma amma daga baya sai muka dawo cikin kayan kiwon kajin nan da mutane suka fi amfani da shi suna tambayan mu
na'am wato wannan ya nuna cewa akwai masu kiwon kajin da yawa ta
nan eh to a mutane ba su san da su zuwa nan suna ba mu kongilan abin
wato ba a yammacin Kamaru
su ne suke zuwa suna dauka suna amfani da su
wannan
kuma
na'am
akwai amma farkon wanda ya fara nuna mana wannan aikin shi kam Celestine shine farkon mutumin da ya fara nuna mana sunansa kam Celestine shine mai aikin kayan kaji tun a farko a da da muka samu a garin nan ne to shine soma nuna mana wannan da muka soma
sarrafa shi a
haka da muka soma yi ta kanan kawai ce mun ka ci gaba da ayyukan din wayansu kuma suna tintuwo mu suna zuwa su samu wannan
a ina kuke samun wa'annan don na ga akwai wato karafuna da yawa akwai kwano iri daban-daban
eh wa'annan kwanukan nan na irin su shantin da ake gini yan ginin nan wannan da ake ginawa yan sauran din yaran da suke tafiya neman karafuna a bayan gari su ne suke kawo mana muna siya muna amfani da su
idan ku ya kuke sayan shi
aunawa ba za su kawo mana ne a jibiya ka ce su kaya mana faraji mun shirya da su kuma mun ga in akwai mafita mu saya daidai yanda za mu iya mu fita
to na ga shi abun ciyar da kaji in kun yi su launi daban-daban
akwai kala biyu ne akwai babba da karami nan in kajin ɗan ƙanana ne mutanen din ba su da ƙarfin yi masu ƙarfi ne suke wayansu ɗauki manyan
wato ƙanana su ne ƙanana 'yan can ko
a'a ga wannan ne ƙanana
a ɗauko
wannan ne ƙanana to wannan ƙanana ne wannan na muna cin sa premier age
na
wayannan na kajin mu wadanda suke ba su fice sati daya ba za su yi amfani da shi to wayannan kuma daga sati biyu har zuwa wata biyu da rabi
za su yi
aiki su ne suke shi a wayannan to akwai wayansu kuma muna yin plateau simple a kan nan da kaman haka balanka ce kaman haka amma ba shi da tsayi wannan don tsayin sa dan karamin tsayi ne za mu sa shi don na farko yanda suke da yan shuru zuwa instrument suke ci a ciki daga bayan an cire su plateau sai a sa wayannan
haka
to an cire wayannan kuma sai a sa manya
wato hawa
a yi amfani da shi
so yanzu wani irin kalubale kuke samu a aikin ku nan
kalubale kan ne matsaloli kan to kashi matsaloli kan ba za a rasa ba aikin hannu ne to bara a rasa matsaloli da yawa kan to amma dai tunda abin ya zama fata ne da jiki, dole ne mutum ya yi hakuri da shi hakan nan.
To akwai wata abin da ya shafi kamar lafiya da shauransu da kuma takardu, ba a damun kwanan sun kula takardu.
Wani sa'ili da mu lokacin da muke da daguna nan gam. Muna samun wannan matsala, ana damun maganan dakuwa maganan biya, da muna biya
haka.
Amma yanzu tunda aka rusar da filin, muna nan zaune provisional ne tukunna, ba mu san abin da zai zo gaba ba, don suka ce in sun kare hanyar nan za su ga yanda za mu yi mu rinka biyan su, don mun jima a wajen ba za su kore mu ba. Da za su ba saka back order a nan, da suka ganin mu langan shara za su ba a nan. Asu kawar da mu suka ce a shi da zemmer ya ce a wayannan mutane sun fi a shekaru 20 a filin nan, da sanin su a filin nan, bara mu ya mu kawar da su a haka, so mu hakura da su a
na'am. Daga karshe na da mutane da yawa, na akwai yara da kike horar da su da koya su wannan,
eh akwai waɗanda suka koyi sana'a da yawa anan, akwai yara, akwai ga kaman wannan yaro a gaban mu ya girma
haka
anan ya koyi sana'a, ga wancan ma dan yaron da yake can
suna nan da yawa, dai
yawa dai suna nan, sun fi su biyar anan suke koyon sana'a.
To wani irin manufa, wani fata yanzu zaka iya yi dangane ko da gwamnati ko da masu sauraron mu gabaki daya a sashen Hausa na muryar Amurka?
Yanzu dai abinda muke yi kam dai abinda zan faɗa ba wani abu mai ƙarfi ne ba. To ni kuma ba Hausan ma ɗan
ina nan ne ba, ko ganta sosai.
To Hausan ma
ɗan
Bahaushe ne, ni ɗan Bahaushe ne, jikan Bahaushe ne kuma. Amma Hausan da ya zamanto mun zo mun shiga
cikin ladi da shauransu,
a kai dai mun shigo cikin kurmi,
yawwa
da Hausan mu da rataya ta
mai haka
bayan dai mun
dai
yanzu kam muna fatan alheri da dangane da aikin da muke yi, kuma matsalolin da muke samu yanzu kam kaman kasuwa ne, kasuwa ta yi mana tauri, muna ta kokartawa. To dewa kuma suna iya bamu da ayyukan da muke yi, aikin din cikin taimako ne muke yi.
To Allah ba mu ji Allah mana
amin summa amin.
To masu kallon mu da sauraro, kun ji yadda tattaunawar ta mu ta kasance da Malam Abubakar a nan makera unguwan Kankana, sai kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so. Na ku Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a Kamaru.
Ku zo ku zaga a wutar mata, kar ku taɓa nuna yar gata, ku bar ni kawai na yi wata rawa, babu irin jikin mata. Yeah.
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.